Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Babaya kuma kirin muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto kan cece-kucen da ake game da sabuwar dokar shugaban Najeriya ta haramtawa wasu 'yan kasar 50 fita zuwa wasu kasashe. Haka kuma za ku ji cewa rukunin kamfanin Aliko Dangote tare da haɗin gwiwar gwamnatin jamhuriyar Nijar za su gina kamfanin siminti a Nijar ɗin. Sai kuma shirin adawo lafiya da Babaya kuma kirze kawo mana, daga nan kuma sai shirin jaridin jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma kafin mu kai ga duk wannan shirye-shiryen, sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kasar Jamus ta mai da wani da yake da hannu a cikin harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001 a Amurka, wanda aka yi wa lakabi 9/11 zuwa kasarsa ta asali Morocco. Munir al-Muqaddas ya kwashe shekaru kusan 15 yana zaman gidan yari a Jamus kafin a mayar da shi Morocco a jiya Litinin. Kafafen yaɗa labarai na Jamus sun buga hotunan Mutasaddiq, wato huskansa tana rufe da kyalle, kuma 'yan sanda suna masu rike da makamai suna raka shi a cikin jirgi mai saukar ungulu. Jama'an Jamus sun tabbatar da an fidda shi a cikin kasar a cikin jirgin sama da yammacin jiya Litinin daga filin saukan jiragen sama na Frankfurt. An ɗaure Mutasaddiq ne a kan laifin taimakawa Muhammad Atta, matukin jirgin saman nan da ake zarginsa da yin garkuwan da jiragen da suka kai harin 9/11 da ma wasu matukan jiragen saman da suka kai hari a New York da kuma Washington. Mutasaddiq ya musanta cewa yana da hannu a cikin wannan harin 9/11, sai dai abokanansa ne suka kai wannan harin. Kafafen yaɗa labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiya cewa an kashe ɗan jaridan nan da ya ɓace Jamal Khashoggi, bisa ga rahotannin kafofin yaɗa labarai na nan Amurka. Rahotannin sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ita ce ta sanadiyar mutuwar Khashoggi. Tashar labarai ta CNN ta ce akwai yiwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin yin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul, wanda suka ɗauke shi zuwa Saudi Arabia domin yi masa tambayoyi. Rahotanni sun ce ana kyautar zaton Saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru wanda suka yi sanadiyar mutuwarsa an aikata ne ba tare da umarnin hukumomin kasar ba, kuma za a ɗauki ƙwararren matakai akan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Da safiyar jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar miyagun masu kisa su ne suka aikata wannan abin. Kasar Gambia ta kaddamar da wata hukumar bincike ta gaskiya da yin sulhu, wanda aka shirya domin bincike aikata laifuka da aka yi a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban kasar Yaya Jammeh, wanda ake zarginta da azabtarwa da kuma kashe waɗanda ta ɗauke su a matsayin abokar adawanta. Wannan ƙaramin ƙasa da ke Afirka ta Yamma ta rantsar da mambobin hukumar 11 a jiya Litinin. Shugaban kasar Adamu Barrow ya faɗa a cikin wani sakon Twitter da aiki yana mai cewar, ku bar mu haɗa kai, mu ce ba zai sake faruwa ba, mutane 'yan ƙalilan su zalunce mu, kuma mu haɗa kai mu ce ba zai sake faruwa ba a karo na biyu wannan wato kyakkyawar kasan ta sake komawa a cikin irin cin zarafi da marasa rinjaye suka yi wa galibin al'umman kasar. Mutane da aka taɓa zaluntarsu da masu shaida da waɗanda ake zargin su da aikata ɗanyen aikin sun shirya kuma za su fara ba da bahasi a gaban hukumar a ƙarshen wannan wata. Ana sa ran dai za a kwashe shekaru biyu ana wannan aikin. Ana zargin gwamnatin Germany da aikata kisa da batar da mutane da azabtarwa da fyaɗe da wasu munana ayyuka tsawon shekaru 22 da ta yi tana mulkin ƙasar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da goyon baya da Rasha da Iran suke baiwa gwamnatin Bashar al-Assad yake tasiri a yankunan da a da ƙungiyoyin 'yan tawaye ne suka taɓa rikewa a Siriya. Shigar Iran da jibge sojojinta a cikin ƙasar Siriya ya sa wasu masana da wakilan Majalisar Dokokin Amurka suna bayyana damuwarsu game da yadda Tehran ɗin take ƙoƙarin ƙarfafa zamanta a Siriya. A wani yunkuri da take yi na samun ƙarin tasiri a yankin gabas da tsakiya lokaci mai tsawo. Waɗannan ƙasashen guda biyu da suka hada da Rasha da Iran sun ƙara dannawa a cikin Siriya da ƙarfi, kuma ana kula da irin mummunan tasiri da wannan abu zai yi wa muradun Amurka da ƙawayenta, inji Elena Ross Litinin daga Florida kuma shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Dokokin Amurka.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, bisa ga dukkan alamu wannan doka da shugaba Buhari ya fitar wadda ta haramta wasu 'yan kasar su 50 fita zuwa kasashen waje na ci gaba da jawo cece-kuce a yanzu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Bisa ga dukkan alamu, wannan doka da shugaba Buhari ya fitar na haramta wasu 'yan kasar su 50 fita zuwa kasashen waje na ci gaba da jawo cece-kuce a yanzu. Su dai waɗannan mutane ana ko tuhumar su nema da yin rubda ciki da kwanciyar magibi da dukiyar ƙasa, abinda ko yasa aka umarci jami'an tsaro da su sa ido a kansu domin kada su samu damar sulalewa zuwa ƙasar waje. Kai ko da farko ma sai da wasu jaridun ƙasa suka zayyana sunayen wasu fitattun mutane 50 da dokar ka iya shafa, ciki ko har da matattu. To amma kuma sai daga baya fadar shugaban ƙasar ta musanta batun cewa an zayyana sunayen waɗannan mutane da lamarin ka iya shafa. To wai ko mai masana da kuma 'yan adawa ke cewa ne dangane da wannan batu a yanzu? Honorable Abdullahi Adamu Firembe masanin tattalin arziki ne kuma tsohon kwamishinan yaɗa labaru a jihar Adamawa, wanda har ila yau ma shine sakataren babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar, ya ce su dama sun san arina.
Amma abinda gwamnatin tarayya ta yi cikin kwanakin nan na fidda sunayen wasu wai kansu fita ƙasan waje, na farko tukuna baya bisa ka'ida. A tambayi duk wani masanin shari'a, wannan baya bisa ka'ida, dole sai dai kotu ne za ta bada wannan izini kafin a yi waɗannan abubuwa. Bayan nan kuma Abdulaziz, ina so ka sani wannan abu da aka yi ba yanda za a yi a kawar da siyasa a cikinsa. Ba wani babu siyasa ba za ta fita a ciki ba, saboda siyasa ne yasa aka yi wannan abun, saboda an ga lokacin zabe ya kusa, shi yasa ake kokari a ga cewa an yi irin waɗannan abubuwa, saboda a zubar da kiman wasu a gaban al'ummar su. Sannan kuma wani kolefin shi bai taka kara ya karya ba, amma in jam'iyyar APC ta ga cewa wannan zai zama mata ainihin zai mata karan tsaye, ko kuma zai musu katsalandan a cikin abubuwan da suka sa a gaba na cin zaɓe su yi maganin sa. Wannan abubuwa mu ba mu yadda da su ba, dole ne kuma a bi ka'ida wajen yin waɗannan abubuwa in har ana so ƙasa ta tafi yadda ya kamata. Kuma sauran al'umma ma su san cewa lalle wannan gwamnatin abinda take yi tana yin abin da ya dace. Amma don zaɓe ya kusa, kuma duk abubuwa da suka ɗauko na maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ba su yi nasara a cikinsa ba, shi yasa yanzu aka ɗauko wannan kuma ba don komai ba, saboda a yi amfani da shi wajen shiga zaɓe. To wannan bai dace ba, wannan ya kamata a duba, kuma ya kamata a yi wa abin karatun ta natsu, saboda ƙasa ta samu mafita, ba wai a jefa ƙasa cikin ruɗani ba.
To sai dai kuma yanda wasu make su kan wannan mataki da kuma zargin gwamnatin APC da bai ta da kule a yaƙi da cin hanci da rashawa, wasu gosashin jam'iyyar ta APC na ganin fa ba haka ma lamarin yake ba. Ahmad Lawal da ke zama sakataren APC rashin jihar Adamawa ya ko musanta zargin da ake na cewa ma ana nuna wariya a wannan batu.
Kuma kamar da shugaban ƙasa ya faɗa, ai ba shine zai yanke hukunci ba, in ka duba akwai kotuna suna nan. Don haka shi da abin da yake shine duk wanda ake zargin shi bai halatta a bar shi fita ƙasa ba sai bayan kama hukunci baki daya. Don haka kuma kotu take da hurumi da ce ga mai laifi ko bai da laifi. Don haka in mutum ya tabbatar bai da laifi, kotu za ta iya wanke shi bisa ga wannan laifi. Don haka mutane su daina zargin shugaban kasa Muhammadu Buhari na kasancewa suna nuna cewa kamar yana dauka wani hanya ne na batun magana, cewa wai yana dauka yana goyon bayan wasu 'yan jam'iyya ko babu laifi. Dai kowa na laifi, don haka duk wanda ya laifi ya kamata nuna mishi cewa ga yanda ya kamata a gyara. Don haka muna amana da abin da shugaban kasa yi, kuma muna goyon bayan shi 100%.
Ko ma da menene dai yanzu ka an zura ido ne a gaida za ta kaya game da wannan batu yayin da wasu kungiyoyin fafutuka a kasar suka yi cadangane da wannan batu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz daga Najeriya, kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta hada kai da rukunin kamfanin Aliko Dangote suka kaddamar da aikin gina kamfanin siminti a jihar Tawa. Ga Haruna Mbako da karin bayani.
A jamhuriyar Niger yanzu haka ana iya cewa su ne kai gurbi, inda minista da ke kula da kamfanoni ya kaddamar da Soma Gina wani katafaren kamfanin haƙowa da yin siminti a ƙarƙashin kamfanin Dangote a cikin gundumar Keta da ke cikin jihar Tawa. Aikin zai laƙume sefa biliyon 180, kuma to ranar 24 ga wata Abrilu shekara 2014 ne shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya jagoranci bikin aza tubali na farko na gina wannan kamfanin, wanda ke karkashin haɗin gwiwar gwamnatin Niger da kamfanin Dangote na tarayyar Najeriya. Malam Zanedo Amiru shine ministan kamfanoni na jamhuriyar Niger a lokacin da yake jawabi a wurin bikin Soma Gina kamfanin na haƙo siminti a karkashin kamfanin Dangote a garin Keta.
La realisation de
Girka kamfanin yin siminti na Keta na da manufar kafa tattalin arziki mai daurewa da za a samu kayayyaki kala-kala cikinsa, wannan ko domin ya haɓaka da gaugawa. Kasuwar siminti na bunƙasa a cikin wannan ƙasar yau sama da shekaru 20 da suka gabata da kashi 10 cikin 100. Alhali siminti da ake yi a cikin gida na biyan buƙatar kashi 20 cikin 100 ne kawai. In ku aka yi la'akari da sabon tsarin farfadowa da wannan kasar ta jamhuriyar Niger sabuwa na gwamnati tare da manufar haɓaka tattalin arzikin wannan kasar, to kaga kenan kasuwar siminti za ta samu bunƙasa sosai.
Or avec les innombrables chantiers du programme de renaissance et les perspectives de croissance de notre économie, le marché en ciment connaîtra sans nul doute une
Kafa wannan kamfanin zai samar da ayyukan yi na dindindin wa mutane 2000, yayin da mutane 3000 za su samu ayyukan yi na lokaci zuwa lokaci. Haka ma gina kamfanin da Dangote zai yi zai sawar a ginawa mutanen wannan yankin hanyoyi, riyoji na zamani, makarantun ne da sauransu, abinda ya faranta wa gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman rayuwa.
La cimenterie de Keita capacité d'un million de tonnes par an.
Daga farko kamfanin siminti na Keta zai haƙo ton miliyon 1 a kowace shekara ne, kamin abin ya kai ton miliyon 2.5 daga baya, kuma kowane ton za a sayar da shi a ƙasa da jaka 100 kawai.
Capacité totale de 2,500,000 tonnes par an, dont le prix de vente projeté de la tonne est nettement inférieur à 100,000 francs.
A wurin bikin na Soma Gina kamfanin yin siminti na garin Keta, sarkin Keta da magajin garin Keta da shugaban gundumar Keta da wakilin kamfanin Dangote sun yabawa hulɗar da ke tsakanin jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya, musamman tsakanin shugabannin ƙasashen guda biyu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Madawa a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. To madalla Allah ya ji kan marigayi dan kwairo. Har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma za mu ci gaba da hirar wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direbobi a Najeriya ta VIO. A makon da ya gabata bakon namu ya dauko mana bayani akan yanda VIO ke iya tantance abin da ya haddasa hatsarin mota koda kuwa bayan hatsarin ya faru, inda wakilin mu ya masa tambaya kamar haka.
Kenan idan a lokacin ma ya faru wani abu ne ya balle sannan ya haddasa hatsarin za ku iya gane ko kuma a dama in ma ba shine hakan ce haka yasa ta faru.
Kwarai da gaske a wannan lokacin haka ne. Idan wani abu ya faru kafin hadari yayi za mu iya ganewa. Idan kuma human error ne abin da ke shafi human error dan a lokacin
gazawa ajizanci
na ajizanci na dan a lokacin ina ga maka lokacin nake shugaban duba hadarurruka na Kano akwai hadarurruka da yawa da suke faruwa. Za mu yi biki na road safety a lokacin shugaba na ce in kokari bincika in establishing menene yake kawo hadarin motocin suka kawo hadarin ka hanya. A bincike na kuma sai naga motoci private da ba haya ba na gida sun fi kuma wannan na bincika a yi bincike na fahimci cewa abin da dama abin da ke kawo saboda rashin iya amfani da motar. Ma'ana waɗansu in sun zo suka samu kansu a wani hali ko tinkiya ta gitta ko mutum ya gitta ko wani abu ke da masa zai nemi taka biriki kafin su taka biriki sai su taka kuloci. Wannan kuma zai hana mota ta tsaya kuma za ta akan kanta ba tare da wani control ba. Giya wannan ake sa control ne. To wannan na fahimta a lokacin shine ne ga kawo hadari da yawa. Dan idan mota tana kuloci ta taka kuloci baka taka biriki kafin ka taka biriki ka taka kuloci to za ta ƙara gudu da ƙara gudu kan ne ka zai isa to kuma zai iya faruwa. To wannan a lokacin na tabbatar da shi ne na rubuta kuma na bayar wannan kuma ya taimaka sosai saboda lokacin sai muka koma neman kirawo duk mata private motoci masu motocin kansu muna tsaye da mutane a lokacin ma mu ce mutum ya zo testi dan waɗansu muna musu testing aka musu testi abin da hukuma mutum a lokacin da muke testi in ka zo sai mun guda ka akan abin da muke cewa emergency brake wato kana tafiya kwaram a ce ka taka biriki ba tafiya da kana ce sai mun ga muka shace mu akwai lokacin da mu ce ka taka biriki mun ce ka taka biriki take ka taka biriki ka taka ba sai ka taka kuluci ba mun hada mutane to a lokacin muka fita da mutane muna musu testi muna wannan zaka ga mutum ka taka biriki injin ka zai mutu mota ka zaka tsaya a cikin dan guri kadan mana tsawo dan fili mana tsawo. To wannan ya sa da dama da muka fahimci wannan mun kira mun tike mutane muna sake musu testi a wannan lokacin wannan ya taimaka kwarai da gaske a wannan lokacin.
Wannan ka ce maganar su kuna ba su wato shawarwari ne ko kuna yi musu ayyuka na kwarewa ne su bangaren ɗan sanda da suke kula da ababen hawa misali kuna ba su rahoto idan an samu hadari ku zo ku aikin ku na kwararru ku rubuta musu rahoto watakila wannan ita ce alakar ku ta aiki kenan ko kuma akwai wani bangare da yake kuke shiga kuke aiki tare?
Wannan ita ce alamar musamman ta aiki. Idan wani abu ya faru idan su ma sun kama mota suna ganin ba hadari lafiya sukan zo da ita gurin mu su kama na ita su ce gashi mota nan gashi sun ga tana haƙi ko sun ga tana yawan cika musu abin cika musu a ba su report su ma a lokacin za su iya harhaɗa mutum shi akan abin da ya faru su ma su aika wa kotu.
To ana nan kuma sai gwamnatin tarayya ta kafa hukumar road safety. Ita kuma ya alakar aikin ku take da ita tsakanin ku su ku BIO da ita kuma hukumar road safety?
To alhamdulillahi kafin road safety ta fito ne na bawo wajen ka fito sosai na bawo wajen ina wajen ta fito amma dai alakar da muke ita a lokacin
kafin ta karfi
a lokacin kowa yana aikin sa ne mu a fahimtar mu road safety an yi ta ne saboda tabbatar da lafiyar kan hanya ma'ana ta tabbatar da cewa hanyoyinmu suna cikin lafiyar da ya kamata zaman to suna da yanayin da ya kamata hanyoyi ne masu kyau har ila yau kuma wanda suke bin kansu basu zamanto mutane mutocin suke bin kansu basu zamanto masu haifar da hadari bane ba ma'ana mutocin a ce suna daukan kaya yanda ya kamata sannan kuma mutocin da suke da masu daukan fasinja ba su ma suna daukan mutane da ya kamata waɗannan abubuwa ka kalle su su ma sun hadu kenan da ake biya to wannan ta sa basu cigaba da waɗannan abubuwan da ya kamata abinda suka yi shine hatta harkar lasin yanzu ya koma wajen su yanda fahimta ta su suke bada lasin suke bada takardun wannan suke bada
number
na mota wannan federal government ce mun sani ba domin motor license registry ne a cikin constitution yake a cikin tsarin mulki yake an gyara ne akan su gaskiya ban sani ba ba an gyara ne akan su ba domin a lokacin da mun san jihohi su suke da wannan alhakin amma daga baya da prosecutor suka shigo an dauki gaban gabar yin waɗannan abubuwa
to a yau ma nan zamu dakatar da wannan hirar kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa a madadin bakon namu Bello Muhammad Babura da wakilin mu a jihar Kano Ibrahim Mahmud Kwari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba amma kada kai nisa yanzu kuma ga Sulbu Murbama da sharhin jaridan kasar Niger
zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar La Mutation wacce ta bayyana cewa majalisar dinkin duniya ta yi wa Algeria kashedi domin ta daina korar bakin haure ba shiri zuwa jamhuriyar Niger bayan da aka gano rashin mutunta yancin dan adam wajen daukar wannan mataki yan asalin kasashen kudu da sahara sama da 35,000 ne Algeria ta tsokeyar su zuwa Niger daga 2014 zuwa 2018 inji wani babban jami'in majalisar dinkin duniya Felipe Gonzalez Morales a karshen wata ziyarar da ya gudanar a Niger da nufin duba yanayin rayuwar bakin haure inji La Mutation jaridar Lanketor ta ruwaito labarin wani kwamitin da gwamnatin Niger ta kafa da zummar samar da sahihan bayanan kididdiga akan yanayin rayuwar jama'ar wannan kasa ta yadda za a daina yi wa Niger kallon ta kutar kasashe a alkalman da hukumar PNUD ko kuma UNDP ke fitarwa a kowace shekara game da batutuwan da suka shafi matakan samar da ababen inganta rayuwar talakawa a duniya to amma jaridar ta ce a maimakon kwamitin ya samar da sauyin da ake bukata sai dai ya haddasa wa ƙasa asarar makudan kuɗaɗe jaridar Letan ta ruwaito cewa tsohon ministan cikin gida na zamanin gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin janar Salu Jibo Cisse Ibrahim ya ƙaryatar da cewa akwai yarjejeniyar bani gishiri in baka manda tsakanin Isu Muhammadu da janar Salu Jibo a makon jiya ne jagoran yan adawa Hamma Ahmadu ya sanar cewa janar Salu Jibo ya gyara wa Isu Muhammadu a zaben 2011 akan sharadin ya bashi damar ya gaje shi a shekarar 2021 to amma tsohon ministan cikin gida Cisse Ibrahim wanne a yau ke rike da mukamin jakadan Niger a Chad ya musanta wannan labari a dunkule abinda jaridar Letan ke cewa zai fi kyau a ji ta bakin Salu Jibo idan ana son a kawar da dukkan wani shaku jaridar L'Eclosion na cewa jagoran yan adawar Niger da ya shafa shekaru yana hijira a Faransa ya kaura zuwa birnin Cotonou bayan da ya sami izinin hukumomin jamhuriyar Benin da nufin ƙara kusantar magoya bayansa a cewarsa jaridar ta ce tsoma bakin wasu aminnan shugaba Patrice Talon masu alaka da wannan dan siyasa ne ya taimakawa shugaban na jam'iyyar Model Lumana wajen samun sabuwar mafaka har ma aka tabbatar masa da zai samu tsaron da ya dace a wannan ƙasa makwabciyar Niger zamu rufe da jaridar Levenement wadda ke cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun bayyana shirin biyan kudaden diyya wa malaman makaranta yan kwantaragin da aka kora a bara sakamakon faduwa a jarabawar cancantar aikin malanta sai dai kungiyoyin malaman kwantaragi na bayyana mamaki akan wannan yunkuri domin a cewar su matakin korar malamai daga aiki wani batu ne da ke gaban kotu a halin yanzu inji Levenement Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Salamun Barma yanzu kuma sai ka daga cikin wasu ra'ayi da kuma su rauke kura kuna ajiye mana bi sana'ura.
Assalamu alaikum DOE daga shima na yi musu tanko daga jami'in Baka Kano hukumar Gara a cikin jihar Niger. A yau ina son ku nuna ni sako ga ɗan uwana matasa a Najeriya. Da Allah da Annabi lokacin siyasa ya kama ga dangaren ina kira ga matasa da Allah mu daina bangar siyasa domin ba ta da amfani. Ya kamata mu san ciwon kanmu, mu san ƴancin kanmu, mu jira ranar zaɓe duk wani mai ƙuri'a. Mu fita a rumfunan zaɓe mu zaɓi duk wanda zai kwanta mana da hankali.
Mai magana Comrade Bishir Daura sabon gwazatana rabo magatakar da kungiyar Muryar Talaka a Najeriya. To gaskiya abin da ya faru ga ɗan jaridar nan kamar kashegi a ofishin jakadancin Sofiya da ke Sofiya abin tsoro ne kuma abin Allah wa darai ne kuma ya kamata kasashen duniya su tsayin tafiya su tabbatar da cewa an yi adalci.
Sunana Lawal Abubakar Godinga daga Sokoton Najeriya ta Shehu Mai da Kasari Zuma. Sashen Hausa BAA ina da bukata a isa min da sakona ga al'ummar Najeriya mu da su da ku musulmi da Kirista dangane da dokar shugaba Muhammadu Buhari yasa mai lamba 6 ta dangane da kwace kaddarorin al'umma Najeriya wanda suka ɗauki kansu suka saka cikin harkar cin hanci da rashawa. Babu shakka a matsayina na ɗan Najeriya halattacce na yi murna na yi farin ciki da wadda doka wadda za ta daidaita sahun ɗan Najeriya wadda za ta sa a bi doka da oda wadda za ta sa a guji kwashin lalitar gwamnati wadda za ta gyara yau ta gyara gobe ta gyara jibi ta gyara har abada.
To madalla yanzu kuma ga baba ya sake dawo mana da labarai amma wannan karin a takaice.
Kasar Jamus ta maida wani da yake da hannu a harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001 a Amurka da aka yi lakabi na 11 zuwa kasarsa ta asali Morocco. Munir Al-Mutasaddiq ya kwashe kusan shekaru 15 yana zaman gidan yari a Jamus kafin a mayar da shi kasarsa ta asali Morocco a jiya Litinin. Kafafen yada labarai a nan Amurka sun ce Saudiya tana shirin bayyana gaskiyan cewa an kashe ɗan jaridar nan da ya ɓace Jamal Khashoggi bisa ga rahotannin kafofin labarai a nan Amurka. Rahotannin su ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ita ce ta yi sanadiyar mutuwar Khashoggi.
To madalla masu sauraro anan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafukan mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yako Makeri da ya tani gabatarwa sai kuma Salamu Abu wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni Sarfi Lahashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.